Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Karin kwana daya bai sa shugaban Amurka Donald Trump da 'yan jam'iyyar Republican samun nasarar da suke matukar bukata a majalisa da shata inda sabuwar gwamnatin ta sa gaba ba. A wani mugun shan kaye, 'yan jam'iyyar Republican sun soke kada kuri'a a kuraren lokaci jiya Juma'a a maimakon bari su gaza samun kuri'un da suke bukata a zauren majalisar wakilai. Soke kada kuri'a dai ya biyo bayan dagewa da shugaban majalisa suka yi jiya Alhamis da fatar karin sauyi 24 zai ba su nasarar da suke bukata ta sokewa da kuma maye gurbin inshora da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya kafa. Kakakin majalisa Paul Ryan ya tara 'yan majalisa ta Republican a wani taron gaggawa a majalisa bayan da shi da kansa ya je sanar da Trump a White House. Rashin samun goyon bayan sokewa da maye gurbin dokar inshoran da ake da gaba gadi zai samu karbuwa ya sa shakku a zukatan mutane kan makomar sauran tsare-tsaren jam'iyyar da suka hada da batun yi wa tsarin haraji garan bawul da kudin da gwamnati ke kashewa wajen gudanar da ayyuka. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin jam'iyyar Republican din su janye kudurin dokar kiwon lafiyar da ke cike da sarƙaƙiya ne ana dab da kada kuri'a a jiya Juma'a, biyo bayan tabbatar da cewa ba za a samu isassun kuri'un da ake buƙata na soke dokar ba. Trump ya ce, "Mun kusa saura kiris, mun amince da kudurin dokar da za ta maye gurbin bangarorin dokar kiwon lafiya da tsohon shugaban ƙasar Barack Obama ya kafa shekaru 7 da suka shige." Kakakin majalisa Paul Ryan ya ka kokari domin ganin kudurin dokar ya samu goyon baya, sai dai koma bayan da aka samu jiya Juma'a ya zama wata ishara gare shi da shugaba Trump. Wani nazari da ofishin kasafin kuɗi ya gudanar ba tare da kula da bambancin siyasa ba, ya yi kiyasin cewa sabuwar dokar da aka yi kokarin kafawa za ta tilasta sama da mutane miliyan 20 rasa inshorar kiwon lafiya cikin shekaru 10 masu zuwa. 'Yan jam'iyyar Republican dai ba su amince da rahoton ofishin kasafin kuɗin ba, sai dai ba su bayyana yadda za su cika wannan aiki ba. Wani rahoton binciken ra'ayoyin jama'a da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya buga jiya Juma'a ya nuna kimanin rabin Amurkawa da suka manyanta sun hakikanta cewa kudurin na jam'iyyar Republican ba zai inganta tsarin inshora da ake da shi a halin yanzu ba. Da alama kusoshin majalisar dokokin Amurka sun fara cacar baki dangane da dakatar da bincike da suke yi kan zargin Rasha da ake yi da yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka gudana a shekara ta 2016 na baya-bayan nan ya shafi dakatar da sauraron bahasi a bainin jama'a da zai shafi manyan jami'an leƙen asiri. Shugaban kwamitin ayyukan leƙen asiri ɗan jam'iyyar Republican David Nunes ya sanar da haka jiya Juma'a, ya kuma bayyana cewa ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi domin a iya samun cikakkun bayanai daga daraktan hukumar binciken manyan laifuka FBI da kuma na cibiyar tsaron ƙasa. Sanar da canjin ya janyo suka daga jam'iyyar Democrat a majalisa, waɗanda suka ja hankali da cewa daraktan hukumar FBI James Comey da takwaransa na NSA Admiral Mike Rogers sun riga sun ba da bahasi ranar Litinin da ta gabata. Yayin sauraron bahasin, Comey ya ba da tabbaci karan farko cewa jami'an hukumar suna gudanar da bincike ko akan ko akwai wata alaka tsakanin tawagar campaign ɗin shugaba Donald Trump da Rasha. Rasha dai ta yi ta musanta sashen hukumomin leƙen asirin Amurka cewa ta yi katsalandan a zaben da nufin yin tasiri akan wanda zai lashe zaben shugaban ƙasa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubin dubatan ma'aikatan jinya za su fita a duk faɗin ƙasashen Afirka 13 domin yi wa sama da ƙananan yara ƙasa da shekara 5,116,000 rigakafin shan inna. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sama da ma'aikata da suka kai 190,000 ne za su taka a da'ira ko kuma tafiya kan kekuna su shiga gida-gida a dukkan birane da kuma garuruwa da kuma ƙauyukan ƙasashen 13. Wannan ne aikin rigakafin mafi girma da za a gudana a Afirka wanda za a fara daga yau 25 ga watan Maris zuwa 28 ga wata. Daraktan yaƙi da ciwon shan inna a Hukumar Lafiya ta Duniya Michael Zafrin ya ce tilas ne a yi wa ƙananan yara rigakafa a cikin ƙanƙanin lokaci domin kare su daga cuta a nahiyar baki ɗaya. A watan Agusta shekara ta 2016 ƙananan yara huɗu suka gurgunce ta dalilin kamuwa da cutar shan inna a jihar Borno, arewa maso yammacin Najeriya, inda ƙungiyar Boko Haram ta shafe shekaru tana kai hare-hare. Wannan ne karo na farko a cikin sama da shekaru biyu da aka samu ɓullar cutar shan inna a nahiyar ta Afirka. Gwamnatocin yankin Tafkin Caji sun ayyana dokar ta ɓaci ta kiwon lafiya inda aka gudanar da rigakafi. Zafran ta ce ba a sake samun ɓullar ciwon shan inna a wannan yanki ba tun alwatan Agusta 21 ga watan Agusta na bara. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta buƙaci ofishin jakadancinta ƙasashen duniya da su tantance ƙungiyoyi da ya kamata a ƙara bincike a kan su idan aka nemi takardun bisa. An kuma umarci ofisoshin jakadancin Amurka a ƙasashen ƙetare su riƙa bincika shafunan sadarwar masu neman bisa waɗanda ake zato suna da alaƙa da 'yan ta'adda ko kuma waɗanda suke yunƙurin wato yankunan da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar IS.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Toma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na ɗaya da na biyu za su yi mana magana ne akan ƙoƙarin da hukumomi ke yi a jihohin Neja da Jigawa da ke arewacin Najeriya wajen shawo kan mutuwar mata a lokacin haihuwa. Rahotonmu na uku zai yi mana magana akan ƙoƙarin da wata ƙungiya take yi tare da haɗin gwiwa da hukumomi a jamhuriyar Nijar wajen kula da mata masu fama da cutar yoyon fitsari. Shi kuwa rahotonmu na huɗu zai yi magana ne akan nasarorin da aka samu a ƙaramar hukumar Ganjuwa da ke jihar Bauchi wajen kula da kiwon lafiyar al'ummar ƙaramar hukumar ta Ganjuwa. Rahotonmu na biyar zai yi bayanin rawar da gidan sauro mai ɗauke da magani ke takawa ne wajen yaƙi da zazzaɓin cizon sauro wato malaria. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji mu da ƙarshen tattaunawar da muka yi da ƙwararren likita Dr. Bilyamin Balarabe Sifawa na asibitin ƙwararru da ke Sokoto a kan cutar tarin fuka. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Mamman Nasir.
Hukumomi da jami'an kiwon lafiya na ƙara ƙaimi a jihar Neja wajen shawo kan mutuwar mata a lokacin haihuwa. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto.
A kokarin shawo kan mutuwar mata masu juna biyu a lokacin haihuwa a jihar Niger, kananan asibitocin da ke yankunan karkara za su rika yin aiki ne na sa'o'i 24. Wannan dai na daya daga cikin sabbin matakan da gwamnatin jihar Niger ta dauka na tabbatar da kula da lafiyar mata da kuma yara kanana. Najeriya dai na daya daga cikin kasashen duniya da ke fama da matsalar mutuwar mata masu juna biyu a lokacin haihuwa, kamar yadda director a matakin farko da ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya Na Uzo ya bayyana.
Saboda yanzu a nan Najeriya gaba daya mata masu haihuwa suna yawan mutuwa fiye da duk kasashen da kasani na duniya. Na tabbata masu saurare basu san wannan ba, ko kuma basu ji wannan labarin ba. Wannan abin yana kawo mana matsala sosai, wanda yake ita mai girma likita namu matan governor Tai bani umurnin cewa wannan abin na kula da mata wurin haihuwa, mutuwa wurin haihuwa, abin da ya kamata ne a yi tabbata cewa lambobin nan ya zo ƙasa. Ta ce duk waɗansu primary center namu na maternal child health, gunda ake kula da mata masu jego da su haihuwa din, mu tabbata ana yana bude sa'o'i 24, saboda kowane lokaci batun haihuwa ya samu ba tare da za a je wurin a ga wurin a kulle bane. Kuma ta ce training din mutanen duka mu samu mata masu aiki wurin da ke sun saba sun samu taimakon da ya kamata su iya yin aikin su sosai da kyau. Wannan abu ne da kam Niger State ta nuna lalle ana neman ci gaba a saukar da wa'innan lambobin kasa.
Dr. Yahaya Na Uzo ya ce matsalar mutuwar mata a lokacin haihuwar yana matukar tayar da hankalinsu.
Ka abin yana damu mu kwarai da gaske, kuma abin da yasa abin yake karuwa saboda akwai mata da suke yin ciki ba tare da suna son yin cikin ne ba, sai ga yara sun zo ba tare da ana neman shirin an yi shiri na yihin. So wannan abu ne wanda yake yana neman mu taimakon jama'a. A bayyana ma mutane komai ya zamana an shirya shi, ba wai kawai yana faruwa ba.
Dr. Yahaya Na Uzo, director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Jigawa ma hukumomin ne da wata kungiya ke kara azama wajen shawo kan mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa, inji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi.
Domin ƙara kulawa wurin rage mutuwar mata masu juna biyu a jihar Jigawa, ma'aikatar lafiya matakin farko ta jihar reshenta da ke ƙaramar hukumar Kazauri, tare da tallafin ƙungiyar bunƙasa lafiyar mata da ƙananan yara MNCH2, ta horar da unguwar zoma na gargajiya da ke lunguna da saƙuna a ƙaramar hukumar game da batun goyon ciki da haihuwa, tare da ba su kayan aiki, ciki kuwa har da wayoyin hannu na tafi da gidanka, kamar yadda Aliya Ahmad Adamu, jami'a a sashen lura da mata masu juna biyu ta ma'aikatar lafiyar, ta yi bayani.
Su abin da muke so da ma unguwar zomomin nan ba so muke ba wai su rinka dauka haihuwa, a'a so muke su taimaka wa mata yayin da suka ga mace tana nakuda, su taimaka su je su raka ta asibiti haihuwar ta asibiti kwararru wanda gwamnati ta kawo su a asibitocin mu su dauki haihuwa. To yanzu wannan waya ita za ta taimaka komi dare, zaka kirawo direba ya zo ya taimaka ya zo ya dauki matan nan a kai ta asibiti ta haihu lafiya, in ta haihu aka gama mata komai, in ta huta kuma mai motar nan ya zo ya dauko ta gida ya dawo da ita, ta taimaka sosai. Saboda haka taimakon wannan waya kenan, kuma su ma kamar wannan kungiya da suka basu wannan waya za su iya tambaye su a kowane lokaci, za su kira su daga can dutse tambaye su mata nawa kika dauka nakuda, kuma sannan mu ma kamar mu jami'a da muke kula da su za mu iya neman su koda yaushe mu ji ya suke ciki a aikin su, kuma sannan idan suna da wani tambayoyi wanda abin ya shige musu dun yafi karfin su, mu mai jami'a da muke wannan aiki za su kira mu su tambaye mu mu gaya musu mu waye musu da kai kan abin da ya kamata su yi don su taimaka wa mata yayin haihuwa.
Malama Sarata Adamu Kurai na daga cikin unguwar Zomar da aka horar.
matsalolin haihuwa da sanda da yake faruwa a da mai ciki ce za ta sami ciki ba zuwa awo take ba dama bata zuwa awo kuma hailau za a kama nakuda ba a kula da ita ba tana nan ta zama kai har dai a samu matsala wani ko fitar hannu ko kafa haka dai ga dogon nakuda dai gaskiya ana samun ta a lokacin ba kula za a je asibiti ba har kai ga matsala amma yanzu ana shiga ana wawwayewa da mutane kai gaskiya yanzu an samu ci gaba
shi ma alilawan kazauri jami'in kula da sashin wayar da kai na ma'aikatar ya tofa albarkacin bakin sa
da mata ba ko yaushe bane suke tunanin su tafi asibiti domin haihuwa ba amma dalilin wannan training da ake bawa mata ungozomomi yasa mata da yawa idan haihuwa ta zo musu sun san alamomin hadarin haihuwa idan suka ji irin wannan suke garzayawa su tafi asibiti domin su haihu asibiti wanda da taimakon wannan kungiyoyi da suke shigowa ake koyawa ungozomomi yadda za su wayewa da mata na gida kai na kauye domin su riga daukar lokacin da haihuwa ta zo musu tafi asibiti
Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
ganin irin muhimmancin da iyaye mata a cikin al'umma suke da shi ya sanya wata kungiya da hadin gwiwa da hukumomi a jamhuriyar Niger ke kokarin kulawa da matan da suke fama da cutar yoyon fitsari Shu'aibu Mani na dauke da rahoto.
Duk da gamayyar kungiyar UNFPA da gwamnatin jamhuriyar Niger na ɗaya bakin kawo nasu kokari wajen kula da mata masu fama da cutar yoyon tsari. Shin cikin wani hali mata suke madara matu a matu ta sashen kula da waɗannan mata a hukumar kare lafiya ta jihar Daraspe.
To halin da suke dai wanda ke zuwa suna cikin tunda sun kamu da cutar kenan suna cikin halin kwarai tunda dai almost sun suka zo hannuwanmu ana kula da su kamar a shekara da ta wuce mun samu kusan mace 300 da suka huto suka zo neman bidan magani a center din namu biyu da ake kula da su cikin su ko duka an samu almost fluid kashi 90 da suka samu waraka kenan dai suna cikin halin kwarai tunda dai anan suka zo hannuwanmu maganin da ake musu kyauta ce ruwan Allah tunda akwai masu hannu da shinu da ke tallafa muna don saboda a kula da su
kamar irin su
masu hannu da shinu muna da UNFPA akwai minister din madabo na santi mai kula da lafiya akwai kuma organization of african OIS kenan
a bari yariya ta kosa ko kamar a mata aure da zuwa likita lokacin da mace ke rinan ciki na abinda ke kawo a nisanta da matsalar fitsari madara mata Ahmadu na mai gargadi kamar haka
umurni ko ince gargadin da muke bada duka a rika zuwa likita daga dai an ce mace ta dauke ciki a rika zuwa likita ba sai an bari ba ma tukar a ce nakuda ta zo sai nakuda ta zo da tauri ko da gardama tukar a ce aje likita kenan abin da muke so daga daukan ciki har zuwa aihuwa a ce kullun mace tana zuwa likita kuma tana aiki da gargadi da umurnin da ake bata a likita
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maladi jamhuriyar Niger
a karamar hukumar Ganjuwa da ke jihar Bauchi Yakubu an sami nasarori ne wajen inganta lafiyar al'ummar karamar hukumar Amina Abdullahi Girbo ta sheda mana hakan a cikin rahoton da ta aika mana
Shugaban karamar hukumar Ganjuwa Dr. Alkasim Ibrahim ya bayyana irin nasaran da ya samu lokacin kaddamar da shirye-shiryen da ya shafi kiwon lafiya a karamar hukumar Ganjuwa.
Ishu na lafiya yana daga cikin abubuwan da nake badawa fifiko. Na fitar ziyarar bazata naje garin Zalanga, naje dispensary na garin Zalanga, na ga yadda dispensary din ba yadda yake da matanci na garin Kafin Madaki. Wayannan duk mun gyara su mun ba su facelift a new facelift sannan kuma mun ci gaba da tallafawa shirye-shiryen polio immunization na polio mukan ba da support in terms of logistics da kuma other support da ya kamata duk wannan muna yi kuma mun samu gagarumin yabo daga World Health Organization and UNICEF don a baya karamar hukumar Ganjuwa tana daga kasa-kasa in terms of grading na wannan immunization campaign din or program ma yanzu muni a sama mun dawo daga sama daga Bauchi ma ina ga sai yanzu sannan baya ga haka akwai mota ambulance na asibitin garin Gabi can gundumar Gungura. To ita ma naje yankin ne ziyara sai na ga motar tsaye da dauko ta da nisa aka dauko ta aka zo aka gyara ta don bayan ta zanna shekara da shekaru ta samu kimanin kusan shekara 4 zuwa 5 tana tsaye mun gyara ta sosai muka canza mata duk abin da zamu canza yanzu ta zama sabuwa muka kuma bada su hukumar asibitin kuma yanzu haka al'umman mu na cikin wannan lungu din suna amfana da wannan mota da muka gyara because tana da muhimmanci wurin fito da marasa lafiya that are in critical condition daga cikin lungun zuwa garin Soro ko zuwa asibiti babban asibiti a Bauchi.
Dr. Alkasim Ibrahim kenan shugaban riko na karamar hukumar Ganjuwa a lokacin da yake bayani game da yadda ya samu karamar hukumar da kuma jan hankalin al'ummar da ke karamar hukumar ganin sun tashi an yaki cututtukan da ke addaban al'umma. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masana harkokin kiwon lafiya sun kara jaddada tasirin kwana a cikin gidan maganin sauro da cewa sahihiyar hanya ce ta kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Inji wakilin mu na Kanan Dabo Muhammad Salisu Rabiu.
Professor Isa Abubakar kwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano ya ce kwana cikin gidan sauro na ɗaya daga cikin sahihan hanyoyin kare kai daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro.
Zaka ga akwai misali irin to wato tagogi ana sa net wato raga-raga wanda zai hana sauron shigowa shi ma ana sa a kofofi da tagogi yana taimakawa. Amma uwa uba shine amfani da gidan sauro wanda aka yi tsoma shi cikin magani wannan tun daga wajen da aka yi shi dama an sa maganin ba wai a gida zamu zo muna yi ba idan aka samu ko aka siya ko kuma aka karba da yake yawanci zaka ga gwamnati da kungiyoyi na taimakawa suna rarraba shi kyauta to wannan idan aka samu zaka ga ana so ne daga an karba a shanya shi domin ya shara na tukunna to hakan yana taimakawa yana hana wasu suna ce yana sa su kuraje idan aka basu basu shanya din nan ba to in aka shanya aka zo aka rataye shi ya zama na ana kwana ciki ba tare da an bar wata yar kofa da sauro zai iya shigowa ba to in Allah ya yarda wannan ita ce mafi ingancin hanya da za ta sa akwai wani abin da muke ce bariya wato wani tsakani dai ake yi iyaka tsakanin yawa shinge kwarai daga tsakanin dan adam da shi wannan sauro to kaga ba zai cije shi ya watsa mishi wannan cuta ba wannan ita ce muhimmiyar hanya wacce tafi inganci tafi tabbas in aka kwatanta ta da duk sauran hanyoyin da na bayyana daga baya.
Me gaskiyar cewa shi wannan gidan maganin sauro ba a shanya shi a rana musamman ga mutanen da suka ce yana sa su kuraje wai sai a ino
a dai bar shi dai ya sha iska saboda karfin maganin ya dan ragune shine kawai to wannan ba wani damuwa idan ya zama na wajen babu inuwa din kaga ai ba za a ce ba za a shanya shi ba gaba daya.
Bai ga gidan maganin sauro ba wani kuma hanya da mutum zai bi domin kare kai
koyi hanyoyi kaman idan ya zama na mutum ya ji duku-duku to yana da kyau domin ya je asibiti saboda a auna a gani idan ita din ce tun kafin ta kassara mutum to ayi magani to wannan shi ma mataki ne na kariya domin ko zai kare wata babbar illa da za ta iya afkuwa to kuma zai rage yawan mutanen da ke dauke da cutar to kuma wato abin da yasa nace a je asibiti koda karanan asibitoci ne saboda a yadda muke zaune wasu magungunan namu gaskiya ba ingantattu bane amma kuma suna nan da yawa ana amfani da su to shi yasa samun kwararru din yake da muhimmanci domin su za su bada magani kuma za su bada shawarwari na kariya to wannan shi ma yana taimakawa domin a rage wannan din.
Farfesa Isa Abubakar kwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, Muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu, Yanzu kuwa lokaci ne da za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Dr. Bilyamin Balarabe Sifawa, ƙwararren likita da ke asibitin ƙwararru na birnin Sokoto akan cutar fuka. Likitan ya yi mana bayanin alamomin tarin fuka waɗanda suka haɗa har da yawan zufa, ramewa da yawan tari mai daɗewa ana yi. Na tambayi likitan cewa ko ramewar mai tarin fuka ita ma tana kare garkuwar jikin ɗan adam?
Tana kare garkuwa gaskiya sosai, saboda suna tahowa daidai, saboda duk wanda ke taho yana tarin fuka dole sai an bincika shi idan bai da abin ga ciwon kanjamau, wato HIV. Suna da matuƙa, suna da alaka sosai. Sometimes ma patient ne da suke zuwa za ka ga yana tarin fuka kuma yana da ciwon wannan HIV sida kenan, that is co infection kenan. Shi yasa duk wanda ya zo kafin mu tantance shi, bayan mun ba shi wasu bincike da zai yi, sai an yi screening ɗin shi HIV, saboda a ƴan uwana abokaina sosai suna tahiya tare.
In an tabbatar mutum yana da tarin nan, me ya kamata a yi ko kuma me ya kamata ya yi?
Na'am, idan ya tabbata, an ka tabbatar da mutum yana da wannan, bayan bincike da muka yi muka gano cewa mutum yana da wannan abin ga ciwo na ciwon huka, za mu aza shi bisa magunguna. Idan muka aza shi bisa waɗannan magunguna zai watanni yana shansu, kuma insha Allah ana warke shi. Idan mutum ya tsare shan waɗannan magunguna zai warke. Sannan matsala kuma wadda ke addaba kuma ita ce wasu za su sun fara shan magungunan sai su bari, kuma idan sun ka bari yanzu, kamar yanzu a nan asibitin ta ƙwararru muna da wata center wadda aka ce ma multi drug resistant tuberculosis MDR kenan, tuberculosis waɗanda su ne waɗanda idan suka fara shan maganin sai su bari, that is defaulters kenan. Haga idan suka fara shan wannan maganin suka bari sai a samu matsala, wanda yake ko sun sha wancan na TV yi dole sai an komo kuma second line, an komo kuma allurori, kuma wanga shi ko MDR din yayi wancan hadari.
Shin mai tarin zai iya kwana da wani a daki ko kuwa?
A'a, gaskiya ba zai iya kwana da shi ba a lokacin da ya fara tari, saboda abinda annan duk sadda ya tara, idan dai shine sa ake son mutum cross ventilation, ana son a zanka barin kohohi bude exactly mai iska, ko kuma ba zai iya kwana da shi gaskiya, saboda yana dukan wannan kwayoyin cutar waɗanda zai samuwa da su gaskiya. Shine sa duk waɗanda ke tari idan suka zo ana hada musu yadda za su yi, ko tari za su yi su zanka kauda huskokin su, sannan ko majina suka tursuwa, wannan majina idan suka tursuwa suka watsar da ita a ƙasa, wato idan lokacin ruwan sama ya zo wannan majina ruwa suka taɓe ta tannuna za ta fara evaporation, idan mutum ya shaƙe ta wannan kuma yana kamuwa da
ciwon, yana nan a wurin,
yana nan a wurin kenan.
Dr. Bilyaminu Balarabe Sifawa kenan, ƙwararren likita a asibitin ƙwararru da ke birnin Sokoto, da bayani akan tarin fuka. A mako mai zuwa zai yi mana bayani ne akan ko ana warke cutar tarin fuka baki ɗaya. Da haka zan miƙa ku ga Ibrahim Alfa Ahmed.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Dukkan dubatan ma'aikatan jinya za su fita a duk faɗin ƙasashen Afirka 13 domin yi wa sama da ƙananan yara ƙasar shekaru 5,116,000 rigakafin shan inna. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sama da ma'aikatan sa kai 190,000 ne za su taka a da'ira ko kuma tafiya kan kekuna su shiga gida-gida a dukkan birane da garuruwa da kuma ƙauyukan ƙasashen 13. Wannan ne aikin rigakafi mafi girma da za a gudana a Afirka, wanda za a fara daga yau 25 ga watan Maris zuwa 28 ga wata. Daraktan yaƙi da ciwon shan inna a Hukumar Lafiya ta Duniya, Mike Zafran, ya ce tilas ne a yi wa ƙananan yara rigakafi a cikin ƙanƙanan lokaci domin kare su daga cutar a nahiyar Afirka baki ɗaya. Ma'aikata harkokin wajen Amurka ta buƙaci ofisoshin jakadancinta a ƙasashen duniya su tantance ƙungiyoyi da ya kamata a ƙara bincikawa idan an nemi waɗanda suna neman takardun bisa. An kuma umarci ofisoshin jakadancin Amurka a ƙasashen su riƙa bincika shafunan sadarwar masu neman bisa da ake zato suna da alaƙa da 'yan ta'adda.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.